Sashen Hausa na murya Amurka ne wannan karin akan mitoci 2531 da kuma 49 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kun kuna iya kama mutane da sadarwa internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashim kuma ne tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Alhamis 19 ga watan Satumba shekara ta 2019 cikin shirin za ku ji cewa wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na Afirka da suka hada da Najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ke wato ga jama'ar ketare haka kuma kan watan ne ma zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku ba mu ra'ayoyin ku tambayar mu ita ce ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da sauran kasashen Afirka lambar da za ku kira ita ce 1-2-2-2-5-5 kada a manta a sara alamar karewa wato alamar karawa kafin ɗayar sai a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya
tuna assalamu alaikum ga labaran duniya A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya samo wa shugaba Donald Trump wasu muhimman bayanai game da yadda Amurka za ta maida martani akan harin da aka kai akan masana'antar sarrafa man fetur din kasar Saudiya bayan da ya gana da shugabannin kasar Saudiya da kuma na hadaddiyar daular Larabawa Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce an sami fahimta da amincewa akan Iran ce ta kai harin na tsakar dare wanda aka yi amfani da jirage masu wato jiragen sama marasa matuki wajen kai su a ƙarshen makon da ya gabata abin da ya rage ayyukan sarrafa man kasar Saudiya da rabi na wani dan lokaci wato kusan kashi 6 cikin 100 na man da ake kaiwa kasashen duniya amma bai faɗi yadda Amurka za ta maida martani ba bayan da Pompeo ya gana da yariman Abu Dhabi mai jiran gado Sheikh Mohammed bin Zayed ya faɗa wa manema labarai a Dubai cewa har yanzu muna kokarin samun haɗin gwiwa ta fuskar diplomasiya a yayin da shi kuma ministan harkokin wajen Iran ke barazanar yaki mu dai muna kokarin samun haɗin gwiwar da za ta kai ga samun zaman lafiya ne bayan kammala tattaunawarsa da jami'an Saudiya a jiya Laraba Pompeo ya ce Amurka tana tare da Saudiya kuma tana goyon bayan haƙƙin da take da shi na kare kanta ba za a lamunci barazanar da Amurka take yi Iran take yi ba Wani harin bam din mota a kusa da wani gini da cibiyar liken asirin Afghanistan a Qalat ta taba amfani da shi a babban birnin Lardin Zabul dake kudancin Afghanistan wanda kungiyar Taliban ta dauki alhakin kaiwa yayi sanadiyar kisan mutane 15 wasu mutane sama da 90 kuma sun jikkata a safiyar yau Alhamis wani mai magana da yawun gwamnatin Lardin Gul Islam Sayal ya ce mafi akasarin waɗanda abin ya shafa mata ne da yara wanda ke jiya a wani asibiti da ke kusa da inda aka kai harin jami'an gwamnatin lardin sun ce asibitin Zabul wanda yake kusa da ginin ofishin leken asirin kasar kiris ya rage da lalace wannan harin ya biyo bayan hare-haren da 'yan Taliban suka kai cikin wannan mako ciki har da wani hari da aka kai jiya Laraba a wata cibiyar bada takardar shaidar zama dan kasa a Jalalabad da ke gabashin Afghanistan da kuma wasu hare-hare biyu da aka kai ranar Talata wanda suka halaka mutane kimanin 50 daga cikin waɗannan hare-haren har da wanda aka kai kan 'yan gangamin yaƙi neman zaben shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a Parwan Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani akan abin da yake yawan kira labaran kanzon kurege don karyata rahotannin da ke cewa yayi wa shugaban wata kasa alkawari abin da ya haddasa wani jami'in leken asirin Amurka kaddamar da bincike akan wannan mai kwarmata bayan sirri bayanan sirrin. Trump wanda ya sha zargin hukumar leken asirin Amurka da kasancewa bangaren masu adawa da gwamnatinsa ya ce ya ce ya san cewa kusan duk lokacin da yake magana ta waya da shugaban wata ƙasa ya fahimci cewa ta yiwu akwai mutane da yawa dake sauraro daga cibiyoyin Amurka daban-daban ba a ma maganar wasu daga ƙasashen waje kalaman na Trump na zuwa ne bayan da kwamitin binciken asirin majalisar wakilan Amurka yayi wani zama da Michael Atkinson wato Secretary General din hukumomin leken asirin Amurka Yan majalisar dokokin kasar na fatan samun ƙarin bayanai game da wanda ya kwarmata bayanan da suka janyo sa'in sada yan majalisar da kuma gwamnatin Trump. A yayin da ta kama babu wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a Isra'ila bisa ga sakamakon da aka samu a yau Alhamis Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi kira ga babban abokin adawarsa Benny Gantz akan ya zo su kafa gwamnatin Gambiza a wani sakon bidiyo Netanyahu ya faɗa cewa kodayake ya yi kokarin kafa gwamnatin jam'iyyar Likud amma kuma sakamakon zaben da aka yi ya nuna hakan ba zai yiwu ba ya buƙaci haɗin kai kuma ya yi kira ga Gantz na jam'iyyar Blue and White akan su gaggauta kafa gwamnatin Gambiza. Gantz ya ce shi ba za a kafa gwamnatin Gambiza da shi ba muddin har Netanyahu ne zai ci gaba da kasancewa shugaban jam'iyyar Likud. Wani mai magana da yawun jam'iyyar ta Blue and White ya ce Gantz ya fidda shi tashi sanarwar a yau Alhamis. Duka jam'iyyu biyun sun gaza samun kujeru 61 da ake bukata don samun rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120. Yayin da aka kusan kammala kirga kuri'u a yau Alhamis, jam'iyyar Blue and White ta samu kujeru 33 sabanin 31 da jam'iyyar Likud ta samu.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na Afirka da suka hada da Najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ketare, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasir Adamu Alhikaya.
Wani bincike da wata kungiya International ta gudanar da ya zanta da fiye da mutum 20,000 daga kasashe 182 da ke zaune a kasashe 187 ya gano cewa kasashe hudu na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya, Kenya, Afirka ta Kudu da Masar ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ketare. Barazanar a rahoton ta hada da tabarbarewar tsaro, tsadar rayuwa, rashin tabbas da sauransu. A bangaren rashin tsaro da takaddamar siyasa, rahoton ya cire Masar da Kenya a mafi tsanantar yanayi ya shigo da Brazil daga Amurka ta Kudu. Sheikh Ridwan daga kasar Ghana ya tabo irin wannan to da nuna damuwa da yadda ta Afirka ta Kudu yan Afirka ma ba su tsira ba duk da tarihin yakar mulkin wariyar launin fata.
Labarin da muka samu har tax har ana cire taxin yan Najeriya aka taimako su tukunna suka samu incin kansu ba daidai bane, bai kamaci abin ya je haka ba. Hukumomi su tashi su saya na South African ya kamata ai musu magana saboda su Afirka duka sun taimaka wurin zaman su South African nan. So shi yau ai sun samu walwala suna zanni kasu koma da hankalin su kasu mai da hankalin su da binda yan Afirka dake wurin suna dan suna cirani kadan kadan su koma su yi kokarin su halakar da wannan abu ko kuwa su loot su je yawo fashi-fashi saboda su kwashe musu arzikin su ya zamo nasu ba daidai bane.
A bangaren Najeriya, tsohon ministan labaru Ibrahim Dasuki na Kande ya ce ana samun kyautatuwar tsaro sakamakon dagewa da kafafen labaru ke yi wajen rage tsamar bambancin addini da kabilanci.
Jihar Plateau tana da kabilu daban-daban guda 53 wanda idan da babu Hausa din nan da duka ke da sirri su yi magana kamar kurame da bebaye sai kuma dai turanci kuma amma kabilu 53 nan dole a samu damuwa jifa-jifa cikin jihar Plateau.
Da wannan irin aikin yanzu mutum zai iya yawo ko wacce kabila ko addini za su iya yawo a ko'ina musamman ma ce tsakanin Jos ta Kudu da ta Arewa ba tare da fargaba ba.
Za a iya har yanzu dai tunda shi kawo zaman lafiya abu ne wanda yake ɗaukar lokaci amma tashin hankali mai zai sai a ga ko rusa waje sai ga an rushe da sauransu. Akwai sauran aiki saboda har yanzu musamman ma cikin garin Jos da na Kudu din ma gabaki daya za ga mutane duk suna zama daban-daban. Nan gefen za ga dukan kristoci ne da sauran kananan kabilu, nan gefen kuma za ga dukan musulmai ne har yanzu. So amma maganan cewa ka je nan da nan ko ina za ka iya zuwa wannan babu damuwa. Wannan yunkuri da muka yi din an samu ci gaba akai, ba wai an gama gabaki daya bane amma dai akwai ci gaba.
yayin da sabuwar fargaba a Najeriya ita ce satar mutane don samun kudin fansa da kan sa yan ketare fargaba Afirka ta Kudu na da barazanar kyamar baki yan Afirka inda Kenya ke samun kutsuwar yan Al-Shabab daga Somalia diran mikiya da gwamnatin Abdul Fattah Al-Sisi take yi kan yan Ikiwan tun kifar da gwamnatin marigayi Muhammad Morsi ta jefa kasar cikin tabarbarewar tsaro da kan shafi al'ummar ketare Nasira da Maili kayan madar Amurka daga Abuja Najeriya
to wannan haka yake a gaida Nasir Adamu Alhikaya in an ji maka dan zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da ma sauran kasashen Afirka maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira mun an ji maka dan amma kafin nan a shakata da wannan waka da dake da sifai
annan Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan filan makula da su tunda jirgin bin nan yamani shi jirgin bin nan ingila to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan ga motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan ga cikin Lagos kuma ga batun ga laina shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran dukkan kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolan gargade jirgin zama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai kashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Kano wani ne aka layi daga Kano
idan kai da sunan na Abdullahi Yamman Marade kuma ina kiran ku daga karamar hukumar gari ta jihar Kano
to malam bala ta wadda hanya kake ganin za a iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta musamman ga kasashen Afirka ba ma Najeriya kadai ba
to alhamdulillah ran kai da gaskiya ka dauko batu ne mutukar muhimmanci kuma wanda ya kamata a ci an kawo gyara a yanzu din nan da ake musamman ran kai ganin da nake musamman ya san da game da sojoji ya kamata a ci an yi garan bawula cikin su saboda ran kai da musamman jami'an tsaro akwai munafurta cikin su gaskiya shi ne isa kake ga ana kawo yawancin matsalolin nan kuma idan ya zama na cewa shugaban kasar Najeriya zai tsaya ya kula da wannan to hakikanin gaskiya za a kawo yawancin gyare-gyare game da kidnapping din nan idan ya zama na cewa shugaban kasa ya sa ido akan haka gaskiya sai an samu karantun hakan kai dade
to Ali Bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to da kana bari mu garza ya Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
Assalamu alaikum muryar Amurka sunana engineer Dan Juma mai gidan video daga nan garin kasuwar magani a nan karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna
to engineer Dan Juma muna sauraron ka ta wace hanya kake ganin za a iya shawo kan matsalolin mu
wato ni a har yanzu na dauki matsalan tsaro musamman yadda ake gabatar da ko kuma gudanar da dakin harkan tsaro akwai alamu na kauyanci a ciki ko kuma in ce akwai alamu na rashin wayewa saboda idan ka kwatanta da shekara kamar 20-30 da suka wuce yadda jami'an tsaro suke gudanar da harkan dakile ayyukan ta'addanci zaka iske har yanzu babu wani fasaha ko kuma babu ci gaba kamar a ce fasaha ta hanyar dakile irin wannan har yanzu muna nan dai a manual
wato muna aiki da tsohuwar
na'am
wato muna aiki da babu wani canji kenan da aka samu a yanzu kenan
babu canji idan da in ma akwai canjin sai dai a can sama wajen manya-manya saboda in ka ziyarci kamar ma'aikatan tsaro haka za ka ga suna amfani da kwamfutoci da na'urori haka na gano na ko kuma na shigar da bayanai na ayyukan ta'addanci misali amma a nan ƙasa ba a tunanin wannan za ka ga jami'an tsaro illa iyaka zai amfani da bindiga ne ganin cewa ya
aiki
tsako kuma ya kori mai aikata laifi ba tare da ayyukan na fasaha na gano mai laifi kafin ya aikata laifin ba.
To mun gode kwarai da gaskiya injiniya Danjuma ga wani kira muna jiran mu daga Niger ne ko Niger wane ne akan layi?
Niger eh salamu alaikum.
To daga Niger ya sunan malamin?
Umma Malam Ali daga dogon takin yawo da Niger.
To malam
ban ba da wani ra'ayi na tsaka kafa abinda a gani Afirka ta gurta ma kasar Najeriya. Sai an kasar Najeriya lalle wani wuri suna ga wuce goma da hin. Don ka tahi suna ga doki dokin magana ha'a wala kai ta da cikin kasa. Ka Afirka ko ina kasa kasa ana zuwa. Sai mu da Niger kaga akwai masu zuwa Libya, kuma za ku tidi wa duk suna yawo abin su. Amma sun kuta san za su yi tsare kansu. Ba su taba kayan, ba su kuma taba dokar kasa. Yasa ba ai musu wani walakaci.
To mun gode mu wa Malam Aladawa wannan ra'ayi naka. Bari mu je na jawani akan layi daga Niger.
Kuna magana da Ibrahim ne wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim ka ji da abin da muke magana a yau.
To ni ra'ayina a yau a gaskiya dukkan wani shugaba a duniya sai ya yarda da cewa ainihin shugabancin da aka bashi idan ya mutu za a mai hukunci ba kin daidai iya gurgurdan haƙin da aka danka mai a hannun shi da mutane sai tsaya aiki a kan shi. To in sun yarda da haka kuma suna tunanin haka to insha Allah za a canza kuma za a gyara. Amma mafi yawanci tsakanin da Allah ba sa kula da haka kuma suna da haka shi ke sa muke samun matsaloli musamman mu kasashenmu na Afirka. Muna fatan Allah tana tada su kuma ya kasance sun tana da haƙin da ke kansu.
To mun gode kwarai da gaske Ibrahim mai wankin hula. Bari mu je wato wane ne akan layi? To akwai kira daga Oyo. Wane ne akan layi daga Oyo?
Alhaji Rabiu Abdullahi Dandime daga jihar Oyo Najeriya.
To Alhaji Rabiu muna sauraron ka, ya me kake ganin to can ya za iya magance wannan matsaloli da ke damun mu ba ma Najeriya kaɗai ba?
Wannan matsaloli hanya biyu ne za a iya magance su insha Allah in aka bi su. Na farko wato adalci a kan shugabanni ba dan wani ba jikan wani duk wanda yayi a tsaya hisabilillahi a yi mai hukunci yadda ya kamata. Ko janar wane ne ko kwamashina wane ne ko wani irin mutum ne in aka tsaya aka yi hukunci na gaskiya kuma malamai da kirista da musulmi da kowane iri a shiga makasa addu'a tsakani da Allah to wallahi za a sami sauki in aka koma ga Allah.
To Alhaji Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu garzaya Yobe. Wane ne kala daga Yobe? Wane ne daga kala daga Yobe?
Sunana injiniya Saminu daga jihar Yobe.
To injiniya ta wace hanya ba?
Wallahi dukkan ma'aikatan ku gaba ɗaya na gidan rediyon nan ba wanda ban sani ba, amma tun 2011 nake buga lambar nan sai yanzu Allah Ubangiji ya sa dan komai rabo ne yanzu na samu na yi
shiga. To alhamdulillah na ji daɗi sosai da yanzu Allah ya sa ka samu.
Wallahi tun 2011 ko ba ni da wani rediyo ni gaba ɗaya rediyo ma da nake saya dan rediyon America nake sayanta.
To mun gode kwarai da gaske. To yanzu tunda Allah ya sa mun same ka.
Abinda nake gani akan harkokin kasashen Afirka nan.
Na'am.
Wato ganin ki shine su mutanen Afirka ka san bako idan ya je goye ya samu arziki. To kuma mutanen gari he ga sun taso suna kyashi da wannan abin da ya samu. Yanzu amma mun nan Najeriya ne duk mutumin da ya arziki ya ce ai ci gaba ne zai yi gine-gine ko kuma zai kasuwanci mutane su karu. To amma yawanci kasaye ba sa koyi da Najeriya
haka dai. To amma
duk wahalar da ka gani ana ta wannan kai gan, amma shi ne shugaban kasan Afirka ta kudin shi ne dau mataki ya nuna musu cewar wannan hukaruwa ne daman gari ko gari ne kaga ya girma wannan kudi tazo arewa tazo gabar tazo yamma tazo in an hadu to shine ake zama ya zama gari.
To injiniya mun gode kwarai da gaske kuma mun ji dadi da ka same mu a yau. Sai ka ci gaba da gwada mu kada ka gaji insha Allah za ka ƙara kira kuma ka bayyana mana ra'ayinka. Mun gode. Bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
To Sharfilu Aishin Guma albarka da lafiya.
Yawwa barka dai.
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga dare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala ka ji yadda lamari yake a Najeriya ta fito daga cikin wani
To wato Sharfilu ni ban yadda rashin kwarewa bane a jami'an tsaron mu ko kuma a na Afrika da sauransu saboda zaka ga in jami'an tsaro aka tura su ko America ko Ingila wani course na jami'an tsaro zaka ga sun ci na ɗaya ko na biyu da sauransu kaga akwai kwarewa kai abinda ba mu Afrika babu kishi ne kawai sun sa jin daɗi ne da sharholiya kawai a ji daɗi kawai ba kishin ƙasa ba yadda zaka ga sabanin kasashen da suka ci gaba manyan kasashe zaka ga a'a su kullin tunanin su za su fikare kasansu su kawo tsaro al'ummar su zauna lafiya hankalin su ya kwanta sai su nisu ba wai kawai su tare duki su ji daɗi ba su kawo kasashen waje da duki hannun jari nan to abin da nake bayi ta ara shi da ya fa su kira san duniya mutum ya tashi yadda su jarar mutala da sauran tanarori a da suka yi aiki haika muka zauna lafiya a Najeriya ta dinke sai su ma bo'in nan jami'an tsaron sun sa haka a zuciyarsu shine za mu samu nasara a Afrika da sauran su fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske mutala da wannan ra'ayi da ka ba mu to mun har yanzu dai muna Kaduna wane ne aka layi da Kaduna to da alama dai mun rasa na Kaduna to jama'a laikin mu a bude suke sai ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kun ji abin da ya faru a wani bincike da aka gudanar Najeriya da sauran wasu kasashen Afrika guda hudu na daga cikin kasashen da wato ɗan wasu ƙetare ke shan wahala ko kuma dake da hatsari ga wasu ɗan ƙetare su zauna to gashi dai mun samu kira daga Kano a yanzu wane ne aka layi daga Kano
Rabi'u Musa mai jarida kofar Bombay daga jihar Kano
to Mallam Rabi'u ta wace hanya kake ganin za a mai da lamura su dawo daidai
na'am ta hanyar da za a mai da al'amura su dawo daidai shine ya kamata kowace ƙasa ya kasance shugabannin su sa kishin al'ummar su shine abin da yake zuciyarsu kada su ce su idan da zira'arsu da 'ya'yan sun tsira kowa ma ya shiga wahala muddin aka ce mutum baya kishin na ƙasa da shi sai nasa to ko shakka ba za a samu mafita ba mafita a nan shi da ya kamata duk shugabanni a ji tsoron Allah muddin shugabancin da Allah ya ba su ba su yi adalci ba akwai ranar gobe alkiyama za a tume su nau'i na addinin Kirista ne ko nau'i na addinin Musulunci ne ba wanda ya yarda da zalunci ina godiya Rabi'u mai jarida daga Kano
to Rabi'u mai jarida mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to mun samu kira daga Yobe to da alama mun rasa na Yobe to jama'a layika mu abu da suke ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da sauran kasashen Afrika to ga kira daga Kaduna ya fado mana wani ne daga Kaduna a ban ji sunan sosai ba Bello Sokoto to Mallam Ume me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau
gaskiya abubuwan da zai suke faru a cikin ɗaru ƙasashen Afirka nan da wahalolin da talakaci su a zama kamar Lagos da Masar da Egypt bayan da Allah ta shugabanni ne sannan da wannan shugabanni ne yan su dukan su Allah ba ta kasa biyu ta wannan wahala da tsadar rayuwa ko a gidan sa
to baka ganin duk wannan kasashen shugabannin talakawan ne suka zabi shugabannin
eh duka mai majal zabe ne na Najeriya ma zabe ne amma talaka su kwa wahala su goda na tsare akani da Allah suna kokari abin nan ne wani wanda ya magana zai ce wai mun ga zaho na ƙarya ne suna so da ran su ne fa duk wani soja ya gani wallahi Allah mata su ne saboda ne suke cewa
to Allah ya kyauta Bello mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka mun samu kira daga Kano wane ne aka layi daga Kano
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alayka assalam
Sharfilu Hashim Gumar barka da dare
yawa baka ka dai
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya daga Kanan Dabo
to Alhaji Musa yau kuma daga Kano aka fado
eh mun je ziyara ne Kanan Dabo
to alhamdulillah alhamdulillah to me za ka ce game da wannan maudu'i
ka gane in dai zan faɗa wa kanmu gaskiya akan wannan maudu'i na yau kuma wannan bincike da aka yi su jami'an tsaro manya-manyan su tsakani da Allah ba sa son wannan al'amari ya zama tarihi in a yau idan aka ce jami'an tsaron mu da ɓangaren soja ɓangaren na sama da na ƙasa da ɓangaren su kansu yan sanda duk wani mai sa kayan sarki za a zai a ji tsoron Allah ai abin da ya kamata ai abin da ya dace ai komai don Allah ba ka lura da kuɗin da za a samu wallahi wannan abu ba za a yi 24 hours ba sai magana mai irin wannan matsalolin tsari a Najeriya. Amma kun amma da abun kasuwanci, amma da tsaro kasuwanci, ta abin da aka komai a tsaya ita cikin cikuwa kanci, karanan sojojin da suke ta wahala ana kace kace su, ki kaje wannan da duguri ka gani inda ake kace karanan sojoji. Amma manyan mai sojoji su suke shanawa, suna Abuja suna cikin office duk abin da ake komai da komai, kowa ya san abin da yake faruwa a Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, mun gode kure da gaske da wannan ra'ayi naka. Da fatan zaka koma gida lafiya, Allah ya kai lafiya. To bari mu je Kaduna. Wane ne aka laye da Kaduna?
Na kuna magana da Abdullahi mai unguwa Alwala da Afra na garin Kumen Kara.
To Abdullahi mai unguwa, muna sauraron ka, bene ne zaka ce game da wannan batu na mun?
Eh, gaskiya ra'ayina akan maganar sojojin Najeriya.
Na'am.
Abin da ke so gaskiya jama'a su yi kokari a tafi da addu'a.
To
kamar yadda muka yi addu'a Allah ya zabi Buhari, ya gama ta jama'a mu talaka da malamai da musulmi da kristoci a tare a roji Allah ta biki wannan bayan Allah.
To Allah ya sa, to Allah ya sa mu dace, kuma Allah ya sa Allah ya karba addu'an mu. To bari mu je Kaduna. Wane ne aka laye da Kaduna?
Assalamu alaikum, suna Siraj Hashim, mutum wajen mangin Kaduna na Siriya.
To Siraj, a gurguje, menene ra'ayin ka yau?
To alhamdulillah, gaskiya yana da kyau Najeriya akwai jami'an tsaro. To ban sani ba, kila ko ba a ba su dama ne su yi aikin su yadda ya kamata. Tsakanin Allah yana da kyau gwamnati ta ɗauki mataki a kan tsaron Najeriya, da yawancin tsaron nan ba ya tsaranta ba ne.
To man Siraj, da kai bakinka za mu tsaya a kiran ɗaukar mu na yau, su kuma gobe idan Allah kai, mu za mu buɗe muku layi, mu ba ku dama ku kira domin ku bayyana ra'ayoyi. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu a agogon mu ke cewa ƙarfe 5:04. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Najeriya ta fadi kasa da mataki daya a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula a duniya na wannan watan na hukumar kwallon kafar duniya, wato FIFA, a jadawalin wanda aka fitar a yau Alhamis. Yan kungiyar Super Eagles din ta Najeriya sun sauka daga matsayin kasa ta 33 a duniya da suke akai a watan da ya shige, inda yanzu ta koma kasa ta 34. Najeriya ta yi kunnen doki da kasar Ukraine a wasan sada zumunci da suka buga kwanan nan, wanda shine wasa na farko da kasar ta buga bayan kammala gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka fafata a kasar Masar, inda Najeriya ta karkare a zaman ta uku. To sai ya dudda faduwa da ta yi a matakin duniya, har yanzu Najeriya tana a matsayin kasa ta uku a nahiyar Afrika, yayin da kasashen Senegal da Tunisia suka ci gaba da rike matsayin su na farko da kuma na biyu a nahiyar Afrika. Algeria ta haura sama da matakai biyu a duniya, to amma kuma tana nan a matsayin ta hudu a nahiyar Afrika. Morocco ta biyar, Masar ce ta shida, yayin da kasashen Ghana da Cameroon suke na bakwai da kuma ta takwas. A matakin duniya kuma har yanzu kasar Belgium ce ta daya, yayin da kasar Faransa take bin ta a zaman ta biyu. Brazil ta uku, Ingila ce ta hudu, yayin da kasar Portugal take ta biyar a duniya. Hukumar kwallon kasar Masar ta nada Hossam Albadri a matsayin sabon mai horar da yan wasan kasar. Albadri ya gaje Javier Aguirre, wanda aka kore shi daga aiki sakamakon kashin da kasar ta Masar ta sha a hannun Afrika ta Kudu a matakin 16 na gasar cin kofin nahiyar Afrika da ta karbi bakuncin ta a bana. To sai dai har kawo yanzu ba ba da cikakken bayani akan kwantaragin nashi ba. Albadri mai shekaru 52 ya soma aikin horar da yan wasa a kungiyar Al Ahli a shekara ta 2005 a matsayin mataimakin koci, kafin ya kasance babban kocin kungiyar a shekarar nan ta 2019. Shahararren dan wasan kasar Ghana Asamoah Gyan yana kan hanyarsa ta komawa kasar India domin taka leda a wata kungiyar kasar. A karshen makon nan ne ake sa ran Gyan ya tafi India domin taka ledarsa ta karshe, kafin ya yi murabus daga shiga kwallon kafa, wanda zai bada adadin kungiyoyi 10 kenan da ya taka leda a nahiyoyi uku. Gyan mai shekaru 33 ya ce yana matukar farin ciki da wannan sabon aikin nasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala to ga Aisha ta da mana takaitattun labarin.
A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yace ya samu wa shugaban Amurka Donald Trump wasu muhimman bayani game da yadda Amurka za ta maida martani akan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man fetur din kasar Saudiya bayan da ya gana da shugabannin kasar Saudiya da kuma na hadaddiyar daular Larabawa.
To madalla a gaishe ki. Masu rawar kafin mu mai sallama muna mika sakon ta azira mu ga iyalan Hajiya Hawwa Bukari da Allah ya rasuwa a Atlanta dake nan kasar Amurka wanda za a yi jana'izar ta gobe bayan sallar juma'a a masallacin Al-Athar dake Marietta jihar Georgia. To Allah ji kanta ya gafarta mata. Da wannan muka zo karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Za mu radin da kudan dauka jamhuriyoyin su Aisha da Death the Lopez ni Sarfila Hashin Gumen lake cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.